يا الله يا الله نهك الله لكي نرقى بروتك تهت هويبا كجمها تنبياني كيدا كجمها تنبياني كيدا
idan ka ce a daina dukan mata kuma ta cewa take Allah ya maka albarka idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada yayi kuma ta cewa take Allah ya saka da alkhairi idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abin da za ta kula da shi dole ka dauki nauyin ƴaƴanka idan gida ne ba ta da shi dole ka ba ta inda za ta zauna kuma ta cewa take Allah ya saka da alkhairi
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Makon jiya aka gudanar da bukukuwan cika shekaru 4 da sace ƴan matan sakandaren Chibok da har yanzu 112 ke hannun kungiyar Boko Haram da kuma Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren ƴan mata ta Dabci guda 1 tilo da kungiyar Taskisaki Sabili da Taki Musulunta A cikin rahoton da ta aiko, wakiliyarmu Madina Dauda ta kuma ji ta bakin ƴan majalisar dokokin ƙasa ga abin da Sanata Ibrahim Gobir ke cewa dangane da wannan lamari.
Ta hanya kawai wanda za a yi nasara shine a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su America ko irin su France ko inana China su zo su taimaka mana. Mu gaya musu su zo su taimaka mana. Muna neman taimako. Yanzu in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba watakila sai mun shekaru ba iyaka watakila ba za a taba gano su ba shi haka za mu take
shi ma ɗan majalisar wakilai Garba Cede ya yi bayani akan shawarar da ɗan majalisar sukan ba gwamnati a game da iyayen ƴan matan
to matakin da muke ɗauka a matsayin mu na ɗan majalisu shine muna gaya wa gwamnati cewa a tsananta nema na wannan yaran na biyu kuma iyayen yaran nan muna cewa a dinga ba su tallafi na musamman gashi sai a dauki tallafi a kai wajen matsugunin IDPs muke cewa su ma ake ba su tallafi na musamman ake dan tattausa su kuma in akwai wani abu na taimakawa a bi su da shi har gida kuma a dinga musu bayanai masu dadi kuma a gina su da cewa insha Allah su yi hakuri wannan abu kaddara ce in Allah ya da ƴaƴan su za su dawo a gare su wayannan irin abubuwa da muke ta yi kenan kuma muna ta yin addu'a
a waiwaye da tunawa da sauran ƴan matan da suke kame fadar gwamnatin Najeriya ta yi juyayin wannan al'amarin da ya ƙi cinyewa inda mai magana da yawun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu ya nuna cewa ana samun jinkirin kubutar da sauran ƴan matan ne a sanadiyar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kungiyar Ahlus Sunna da Da'awatul Jihad wanda suke kame da ƴan matan suke garkuwa da su
ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata Najeriya mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce
To an hada waɗannan ƴan mata da dukan waɗanda kungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da iyalansu cikin alherinsa. Ranar Litinin 9 ga watan Afrilu shugabannin ƙasar Niger suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi na biyu domin ɗaukar darasi kan matakan da masarautar Kano ke ɗauka na magance matsalolin mata da ƙananan yara. Wakilin Musulman Muni Barma ya halarci wannan taron ya kuma nado mana jawabin mai martaba.
Duk wanda ke shugabanci a Niger ko arewacin Nigeria ko arewacin Cameroon ko kuma cikin Sahel zai lura da halin da al'umma mu suke ciki idan an duba alƙaluman da ake auna cigaban al'umma da su. Yawan talauci mai tsanani, rashin ilimi, rashin lafiya, mutuwar mata a wajen haihuwa, mutuwar yara ƙanana, rashin abinci mai inganta jiki, rashin aikin yi, wanda ya haifa mana matsaloli, bara, ta'addanci, shaye-shaye, dukan mata, fyaɗe. An daɗe ana duba waɗannan matsalolin ta fuskar doka da oda. Yaya za a kama mai laifi a ɗaure shi? Ba tare da mun tsaya mun yi tunani ba mu al'umman musulmi na arewacin Najeriya da Nijar da ƙasashe wacce irin tsari ta rayuwa muka ɗaukar wa kanmu a ina muka sayi koyarwa ta addinin musulunci yadda muka zama haka muka zama koma baya wannan shine tushen wa'annan reforms da muka fara a Kano, wanda kamar yadda aka sani Kano ta jade da irin wannan tarihin. Sarkin Kano Muhammadu Rumfa a karni na 15 shi ya fara kiran Sheikh Abdul Karim Al-Magili ya rubuta masa ta'arif fi ba yajib alal muluk, wanda shine doctor na farko na musulunci a cikin Sahel. Sarakunan Kano irin su Muhammadu Abbas, su Abdullahi Bayero, Muhammadu Sanusi na daya duk sun fuskanci wannan matsalolin. Misali daya, a lokacin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi aka nada shi sarki, ya tarar an yi wajen shekara 30 a Kano, an ba da umarnin cewa mata kada a ba su rabon gado na gona ko na gida ko na ƙasa, saboda wai idan an ba su gidaje suna bayarwa haya ana badala a gidajen. Cikin farkon abin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya yi, sai da ya sa aka koma baya shekara 30, duk gadon da aka raba ba a bawa mace gida ba, aka warware shi, aka mayar musu da haƙƙinsu. A lokacin kamar yadda ake ji a yanzu, ba hayaniya da ba a yi ba a Kano, an yi surutu, maza sun sauki gidaje, sun yi aure, sun ajiye mata, an ce wannan gida na ɗan uwanka ne ko na matar mahaifinka ne, ka bace gidanta ko ka sai mata wani. To maza dama su ne masu baki. Duk sanda aka fara canji ka ji hayaniya, ai sarkin Kano ya ce kaza, mutanen Kano ba sa so, in ka ce su wane ne mutanen, ba za ka ji mace guda ɗaya ta ce ba ta so ba. Idan ka ce a daina dukan mata, mace cewa take Allah ya maka albarka. Idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada ya yi, mace cewa take Allah ya saka da alkhairi. Idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abinda za ta kula da shi, dole ka dauki nauyin ƴaƴanka. Idan gida ne ba ta da shi dole ka ba ta inda za ta zauna, mace cewa take Allah ya saka da alkhairi. Saboda haka na farko shugabannin siyasa kullum muna gaya musu, mata su ne masu kuri'a. Wannan hayaniyar kada ku saurare ta, idan mata suka jefa muku kuri'a kun ci zabe. Amma canje-canjen nan sun zama dole. Idan aka duba ilimin alƙaluma, dukkanin al'umma da take ƙaruwa kowace shekara da kashi 3 cikin 100, 3%, to cikin shekara 25 sai ta ninka kanta. Saboda haka tsakanin sanda muka samu yancin kai a Najeriya da Nijar, idan al'ummarmu tana ƙaruwa da kashi 3 cikin 100 a shekara, a yau al'ummar da suke ƙasar nan sun ninka al'ummar da muke da su lokacin samun yancin kai sau 4. A filin ƙasa da bai ƙaru ba, gonaki ba su ƙaru ba, gwamnati dukiyarta ba ta kai yadda za ta ci gaba da ɗaukan nauyin abubuwan nan ba. Shi yasa kullum sai a ce ga yara suna yawo a kan titi ba makaranta, ga mata sun yi ciki babu asibiti, ga yara suna mutuwa saboda babu abinci. Waɗannan abubuwan muna so muna ki, idan ba mu mai da hankali a kai ba, abin da yake gabanmu a gaba, tashin hankalin da yake gaba ya ninka abin da muke ciki a yanzu. Mu duba halin matasanmu a arewacin Najeriya da Nijar. Al'ummar da ta tashi babu karatu, babu na zamani, babu na addini, babu cikakkiyar lafiya, babu sana'a, waɗannan yaran da muke gani a kan titi su ne fa al'umma nan da shekara 20 nan gaba.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji bayanan mai martaba sarkin Kano Alhaji Sanusi Lamiɗo Sanusi na biyu kan ƙa'idojin aure. Kafin nan a madadin wakilanmu Madina Dauda da kuma Sulaiman Muni Barma da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke.